This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a 6 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu din za ku ji cewa jihar Osun da ke Najeriya an samu bullar cutar kyandabiri. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina kai na zai gabatar. Za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar yadda koda yaushe lambar da aka saba ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa sai bayan an sha labaran duniya daga bakin Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wata ba'amarkiya a yau Juma'a a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falastinawa da 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan suka yi, a cewar wani da ya shaida lamarin. Fuad Nafar, daraktan asibitin Rafidiya da ke birnin Nablus a yankin yamma da kogin Jordan, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kawo matar asibiti da rauni a kai, kuma a lokacin tana cikin mawuyacin hali. Mun yi kokarin ceto ta, amma abin takaici rai yayi halinsa saboda mummunan raunin da ta samu, a cewar Nafa. An ce sunan matar Ayesino SGAE, kuma shekarunta 26. An kuma bayyana ta a matsayin yar fafutuka, yar kasar Turkiya kuma ba amurkiya. Mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a Sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu, a cewar ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun bara, wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewarsu. Rikicin tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun rundunar SDF a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jinƙai mafi muni da aka gani a duniya. An dai kashe dubban mutane, kuma ƙwararrun sun ce farar hula miliyan 8 sun rasa matsugunansu, yayin da ƙarin wasu miliyan 2 suka tsere zuwa ƙasashe makwabta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kan hanyar dawowa gida Najeriya daga China bayan ziyarar aikin da ya kai kasar da kuma halartar taron kolin shugabannin kasashen Afirka da China na shekara-shekara da aka yi a birnin Beijing. Gwamnatin Najeriya da ma wasu jihohin kasar sun rattaba hannu akan yarjejeniyoyi da yawa, kamar yadda ambasada Yusuf Tagga, ministan harkokin wajen Najeriya, ya bayyana a wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Akwai yarjejeniya da aka rantaba hannu akai kusan 10 wasu na harkan gona da noma, wasu sun shafi yadda za a iya dinga samun lantarki da kimiyya na nukiliya, wasu kuma manya-manyan aikace na more rayuwa da ake kira Belt and Road Initiative na China. Dan da mun yi miyar za a sa hannu a da 15 ne, to har yanzu wasu ana aiki akai ba a gama ba. Sannan kuma akwai yarjejeniya na jihar Kaduna ta sa hannu da kamfanin Huawei da kuma jihar Lagos ta sa da kamfanin CC. Bayan duk wannan kuma ka duba za ka ga akwai communique, wato sanarwa da shugabannin kasashen guda biyu suka fitar bayan shugaba Tinubu ya kammala ziyararsa, wanda Najeriya da China sun amince haɗakar ECOWAS yana da muhimmanci, kuma China ta goyon bayan wannan haɗaka na ECOWAS.
A wannan ziyara kun yi la'akari da samun basussuka ko tallafi da China ke bai wa kasashen Afirka, kuma da illolin da yake haifarwa. Alal misali, in aka bada bashi sai a yi ta yin abubuwan da zai kai har wuya kasashe su kasa biya, a nemi an sho din su kaddarorin su da dai sauran abubuwa.
Ko shakka babu ko a filin taron a tattauna irin wannan basussuka, amma abin da za a kara mai da hankali a kai shine basussukan nan dama gwamnatoci suna daukan basu. Amma za ka dau bashi ko biyu za a yi la'akari da shi. Na farko ya zamana cewa ba a daukwala kuɗin ruwa da za a biya. Na biyu kuma ya kasance kuɗaɗen nan an yi amfani da su bisa kan abin da dama aka ɗauki bashi nan a yi da su.
To yanzu za a iya cewa Najeriya ta samu basussuka ne ko kuwa tallafi ta samu daga ƙasar China kan waɗansu abubuwa da ya shafi bunƙasuwar rayuwar al'ummar ƙasar Najeriya?
Ba bashi aka taho daga nan ta Kano a zo a ci ba. Akwai ayyuka wanda dama ana kan za a ci gaba da yinsu.
To sanin kuwa ne an shiga wata rigima da Najeriya da China ko wasu kamfanonin China akan wasu yarjejeniya da suka samu saɓani da wasu jihohi a kudu maso yammacin Najeriya, har aka riƙe jiragen Najeriya da wasu ƙaddarori. Wannan magana ta taso kuma me aka yi a kai?
Dama tun ma kafin a zo wannan ziyara ana nan ana tattaunawa ana ƙoƙarin yadda za a yi a sulhun ta. Ai China ta san muhimmancin Najeriya, ta san cewa ƙasa ce wanda take da amfani a gare ta, saboda muhimmancin ta shi sa ma aka yi ta zauracin shi shugaban Bola Tinubu ya zo ya yi ziyara sannan ya halarci wannan taro. Ai sun san da wannan matsalar tsakanin gwamnatin jihar da wani kamfanin su, amma duk da haka gwamnatin China da shugaban China suka gayyaci gaba Bola Tinubu ya halarci taron Afirka da za a yi. Banda da yanzu kafin ya kafa yaran sai da aka turo wakili na musamman babban jami'in gwamnati yanzu domin ya kara yadda da cewa lallai gwamnatin ya amince zai kawo gyaran kuma zai halarci taro.
Yanzu dai ɗaya daga cikin sauye-sauyen da 'yan Najeriya suke sa ran gani bayan ziyarar shugaban zuwa China shine ganin an fara hada-hadar kasuwanci da kuɗaɗen yuan maimakon dalar Amurka.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda gwamnatin jihar Osun da ke kudu maso yammacin ƙasar ta tabbatar da ɓullar cutar ƙyandabiri a jihar, inda mutum biyu suka kamu da cutar a yankin Ilesan ta yamma daga Ibadan. Ga rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Osun ta tabbatar da ɓullar cutar ƙyandabiri a jihar, inda ta harbi mutane biyu a yankin Ilesha ta yamma. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Osun, Honorable Jola Akintola, ne ya tabbatar wa manema labarai ɓullar cutar ta ƙyandabiri a birnin Oshogbo. Ya ce tuni gwamnatin jihar Osun ta ɗauki matakan gaggawa don shawo kan cutar kafin ta yaɗu a cikin al'umma. Dr. Bello Magaji Arkella na jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, masani kiyon lafiya ne a Najeriya.
Ƙyandabiri wata rashin lafiya ce wadda ake samu daga dabbobi zuwa ga mutane. Kuma wata ƙwayar cuta da aka ce ma monkeypox virus. Irin wannan ƙwayar halittan ƙanana-ƙanana shi ne yake kawo wannan cuta. Ana samun shi ne tsakanin mu'amalar mutane da dabbobi ta hanyar samun mu'amala da abubuwan da suke fitowa daga cikin jikin dabbobin, ko wasu ruwa ko kuma kashin su ko kuma in sun ciji mutum idan tali. Ana kuma samun shi ta hanyar cin naman daji, abinda aka ce ma bushi kenan. Ana samun shi tsakanin mutum da mutum ƙyandabiri.
Dokta, menene illar wannan cuta ta ƙyandabiri ga bil'adama?
Wannan cuta ta ƙyandabiri kamar kowace irin cuta ta ƙwayoyin cutar da aka ce ma virus, tana da muni sosai da saboda tana bata garkuwar jikin mutum, kuma tana haddasa zazzaɓi mai zafi. Har mutuwa ana yi akan sanadiyyar wannan cuta ta ƙyandabiri.
Wace hanya ya kamata mutum ya bi domin ya kare kansa ga kamuwa ga wannan cuta ta ƙyandabiri?
Babban mataki ne na farko shine mutum ya san cewa wannan cuta akwai ta. To na ɗaya kenan, sai a kiyaye ga tsaftar muhalli da tsaftar jiki da kuma tsafta ta mu'amala.
To ko me mazauna jihar Osun za su ce a game da ɓullar ƙyandabiri a jihar ta Osun?
Bana jigaro
cikin jihar Osun.
Ko kana labarin cewa an samu bullar kyandar biri?
Ya, na samu labarin an samu bullarta. Na shiga labarai na ga labarin kyandar biri ta bullo jihar Osun.
Yaya ka ji da ka sami wannan labarin?
Ya, na je mun ji dadi ko da ni labarin na yadda ta ka bazuwa a sasan duniya da ke jinta a kasashen duniya su ga ta ana da jihar Osun.
Ko akwai wani mataki da ka dauka domin kare kanka ga kamuwa da wannan cutar?
Ina dauki mataki ana ta dan wanke hannu da sabon ran abubuwan da hukumar lafiya ta duniya ke saki ina karanci da suna kariya da zaka na
suna na Usman Ahmed Kyauta daga nan garin Ushugu ta jihar Osun.
Kana labarin cutar nan ta kyandar biri?
Ina da labarin.
Wace irin illa ka ji an ce tana haddasa ma bil adama?
Ana da labarin cewa tana sawa dan adam abin da ya shafi cututtuka da dama abin da ya shafi zazzabi.
Daga watan Janairu zuwa yau an sami cututtuka 2123 da ke da nasaba da kyandar biri, inda an ka tabbatar da kyandar biri 762, maza 501, mata kuma 261 suka harbu a cikin jihohin Najeriya 34 da kuma Abuja. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na boihausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda domin Hassan Mai da kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Hassan Maina kaina ke muku sallama da fatan an wuni lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle Muradun ya tare birnin Sokoto don tunkara matsalar tsaro gadan-gadan, amma masana tsaron na cewar wannan ma ai abin dariya ne. Mayakan Boko Haram sun kashe sama da mutane 100 a jihar Yobe. Yan sanda sun ce sun gano yunkurin juyin mulki a Najeriya. Toma Dalla. A wannan mako ne karamin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Muhammad Matawalle Muradun ya tare zuwa birnin Sokoto don zaburar da dakarun Najeriya su murkushe 'yan ta'adda a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Gama bayanin da karamin ministan ya yi lokacin da ya isa birnin Sokoton.
Mun zo mun kara ma sojojinmu karfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda. Kamar da ka sani, Najeriya ƙasa ce tana da yawa, kuma ƙasa ce da ba za mu yadda ba. Muna da tsari na ƙasarmu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu. Saboda shugaban ƙasa yana baƙin ciki da abin da ke faruwa, kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi to ya arewa ne. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damu arewa ita ce matsalar tsaro. Ya ɗauko mu gabaki ɗayanmu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsan hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro Nuhu Ribadu da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne. Ya yi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa. Saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji, kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro.
To amma masana tsaro da tsarin aikin soji na ganin ba haka ake yaki da 'yan ta'adda ba. Wing Commander Musa Isa Salmanu Hafsa ne mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya.
Aikin soja gaskiya yana dakile aikin da ake a can ƙasa kenan. Zan baka misali, idan aka ce har a soja akwai abin da ake ce ma levels of command, kamar akwai at the tactical level, wato a ƙasa kenan, waɗanda ke ƙasa, waɗanda ke yin aiki, wanda za a ce daga platoon commander har zuwa kamar battalion, ko depending on girman wurin a ce har sector commander. To Malam Hassan, daga wannan akwai kamar waɗanda za a ce kamar su GOCs ɗin da har iya zuwa a wani lokaci za a iya cin kamar shi babban hafsan hafsoshi wato chief of army staff ko chief of air staff wanda za a iya ce masu operational ko kuma zuwa strategic level commanders kenan. Sannan sai can sama din akwai kamar shi chief of defense staff da kuma su kansu minister su ne wa'annan ko political wannan din ko kuma su suke at the strategic level da har za su kai wato mataki na sama da kuma ba mu shugaban kasa shawara akan me ya kamata a yi da sauransu wanda sai sun ji daga wa'anda ke kasan ne za su tace har su kai ga sun ba mu shugaban kasa shawara idan kuma shugaban kasa ya bada umurni su ma za su tattace har su kawo ga wa'anda ke aiwatar da wa'annan instructions din nasu. So idan aka ce su wa'anda ke strategic level din wato su minister sun koma inda ake tactical din ko kuma operational level operations din sai zama cewa suna suffocating din wa'ancan a siyasa kamar a ce vote of no confidence ne. Idan kai ma mutum vote of no confidence wato baka gamsu da aikin shi ba da sauransu a sojanci abin da ya kawata kai shine ka cire shi daga aikin duk wanda ka bashi aiki ka ce baka gamsu da aikin ba har ya kai ga sai kai ne ka zaka je kai aikin a aikin soja gaskiya bai da bukatun zama wurin kuma abin da yafi dacewa shine ka ce me to wannan ko shi ya ce ya ga cewa aikin nan da yake ma baka gamsu ba ko kuma kai relieving din shi daga wani appointment saboda haka maganan su tare Sokoto a bai taso ba alama ce da ke nuna cewa kila akwai abin da ake cewa break of yankewan chain of command ko kuma aiwatar da al'amura taba samar da wani dame ido ba kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka ji mura wannan magana dariya gaskiya za su dinga mana
yanzu kuma sai wani hari irin na rashin imani da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe inda suka kashe sama da mutane 100 a lokaci guda. Malam Zakari Adamu da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a wannan shirya ya mana karin bayani.
Wannan mutane yan Boko Haram yan ta'adda kawai suka zo misalin kamar karfe kudu haka dai suka zo ma kuma zuwa suna bacci wasu ba mu tashi ba suka shiga kan mai warwadi masu harbi suna harbi masu yanka suna yankawa masu sa wuta a gidaje suna sa wuta abin da suka dinga yin wannan ta'addanci kenan suka dinga cin karansu ba babbaka babu wani jami'in da suka kawo wani gudunmawa a wannan lokacin sai suka gama abin da suka gama wanda ina tabbatar maka cewa an rasa rayuka masu dama a rahotanni da muka samu an kashe mutane ya kai 100 da wani abu.
To daman wannan wuri na fama da aikin Boko Haram ne kafin wannan lokacin ko kuma dai wannan shine zuwan su na farko.
Daman akwai barazanar tsaro a gurin kuma wani gari ana ce marba a nan ne abin ya faru.
Tunda daman akwai barazanar tsaro a wurin kenan an taba aika a wannan yankin kafin yanzu ba wani mataki na kan da garki ko na rigakafi da aka ce mahukunta sun dauka wannan wurin.
Wato wannan wuri daman guri ne wanda kamar na ga maka cewa akwai barazana na tsaro tunda ake gwamnati a ce ta sa ido a gurin to wani abu da kuma gwamnatin ba ke wannan abun ba.
Kawo yanzu wani hali ake ciki a wurin.
Idan ana cikin halin zaman da gurin. Kuma abin da kai ce abin da zan zama maka abin da kai ce abin baƙin ciki. Wato har yanzu ina ni ban ji wata sanarwa ko kwala wanda gwamnatin tarayya ta bayar ko kuma gwamnatin jihar Yobe ta bayar mai kyau wanda zai ya sa duk mutane ya ɗan yi daɗi ba babu shi. Ina kira ga masu mulkin Najeriya sai wannan ba in ya tsalle zai koma kansu su ma fa. Abin da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi cincin takiyinsa a kashe mutane a nan a kashe mutane a can gobe ka ji an kashe mutane a can. Abubuwa kawai Najeriya zama kamar wajen fara ke mulki ne ake sada da dimokuraɗiyya wanda kuma da zuwa mulki so da muke ba yawa ai gari a ce mulki ake yi kamar na fir'aunanci a tarihin Najeriya wannan abin bakin ciki ne abin takeici ne a ce a waye gari ana irin wannan a Najeriya.
Daga ƙarshe hukumar leken asiri ta sojoji to DIA ta nemi wata babbar kotun tarayya da ta ba ta damar ci gaba da rike wani babban dan sanda da ake tuhuma da laifin taimakawa 'yan Boko Haram da 'yan ta'adda barayin daji. Na tambayi masanin tsaro Mejo Yahaya Shinku ko ya yi mamakin dan sanda da ya kamata a ce shi ke kamo 'yan ta'adda amma yanzu kuma shi ake zargi yana taimaka musu.
Bai zo da mamaki ba ko a irin wacce al'umma da kuma kowane bangare na ma'aikata zaka ga cewa akwai baragurbi ko akwai bata gari akwai kuma nagari. Kasan lallai babban tuhuma ce shine kasantuwar DIA ce take binciken ma'ana Defense Intelligence Agency da ya kamata mutane su san daga irin wane laifi ne za a ce DIA suna da ruwa da saki akai ko kuma mai aikin su sabanin DSS da kuma NIA. So su dai DIA dama Defense Intelligence Agency shine abin da ya shafi barazanar tsaro wadda za ta hauro cikin kasan nan daga waje ko kuma a cikin kasan nan wadda yake tana da nasaba da soja ma'ana bangaren tsaro wanda yake zai iya nasaba da aikin soja. So wannan kaga ya nuna kenan lalle ta'addanci nashi ba karamin ta'addanci bane inda kamar za a ce NIA ne za a ce to magana ce ta barazana akan harkokin tsaro da ke fitowa daga waje wanda ya shafi farin kaya kawai ko kuma aka ce ma DSS ne to ana magana ne abin da ya shafi harkar tsaro wanda yake na nasaba da cikin gida kuma shi ma na farin kaya. Lallai tunda kaji su hukumomin sojoji har sun neman a basu wannan ban Allah su gaba da bincike akai, to akwai kashin gaskiya al'amarin nan, kuma binciken da za su gaba da ne kadai zai tabbatar da wannan al'amari.
Mejo Yahaya Shinko. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Muhammad Nasir, sai kuma Julie Gresham da ta daidaita mana sauti, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla ga da Hassan Maina Kaina. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar da aka saba a duk ranakun Juma'a, babu wani maudu'i da aka saka. Duk wani abu da ke ci muku tuwa ƙwarya sai ku kira ku bayyana mana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-908-6850. To yanzu mun samu kira daga jihar Kaduna. Waye a kan layi?
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, muna jin ka.
To ni kiran da nake da shi dangane da gwamnatin tarayya ne, ko kuma in ce kamfanin mai na NNPCL na ƙarin man nan da aka yi. Tsakani da Allah, mu ɗan Najeriya ba ma goyon bayan wannan ƙarin da aka yi, a yi gaggawa a janye shi, saboda ƙarin nan zai ƙara ta'azzara tsananin rayuwar da ake ciki. Mu burinmu ma man fetur ma ya dawo 300 ko 200 shi ma da yake a baya, amma ba yi maganan a ce 800 da wani abu ba. Wannan shi ne ra'ayina. Na gode.
To mun gode Ibrahim Alarama, da fatan kamfanin NPC ya ji wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye a kan layi?
Salamu alaikum.
Salamu alaikum salam.
Suna na dan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi.
To dan Asabe, muna jin ka.
To da farko dai zan saukaci dangane da tsarin kudin man fetur da aka yi, wanda gaskiya ba a yi tunani ba, an nuna rashin imani da tausayi a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke kuka, suna wuni da yunwa, suna kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. A ce lokaci guda kuma an zo an kara man fetur kuɗi. A jiya na je gidan mai na sha litan mai 1,150, wanda ka ga wannan abin gaskiya ya kamata a tausaya ma talakan Najeriya. Yana cikin tsadar rayuwa, matasa suna yini da yunwa, suna kwana da yunwa, a ce kuma an zo an kara ma fetur kuɗi. To gaskiya bismillah bai dace ba. Ina kira daga wakilanmu sarci da 'yan majalisu da muka zaba su je su wakilce mu. To lokaci ya yi, wannan dama ce da muka ba ku domin ku wakilce mu, ku share muna hawayenmu a kan matsaloli da suka addabe mu.
To ɗan Asabe mai fata daga jihar Kebbi, muna godiya. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Waye a kan layi? Hello?
Shugaban kula, ina jan ku shugaban kula murya arewa dogon duniya cikin jamhuriyar Nijar.
To
ina so ba da ra'ayi na bisa ga wannan tsarin rayuwa da ta yi wa cikin kasashen mu na Nijar da Najeriya. Ya kamata shugabanni na Najeriya da Nijar su rage kuɗin mai talaka, ya samu shi wahala. Yanzu kaga talaka bai da kuɗi, amma ga bai yayi tsada. Yanzu mota an za ka shiga kuɗin mota 100 sai ka beji ka guda daga. Don Allah ya annabi sun yi rugugu da shi da shugaban kasar mu Nijar su rage kuɗin mai. Nagode muri America.
To muna godiya. Yanzu za mu koma Najeriya jihar Kaduna. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana?
Kana magana da Yakubu George ta bango saban daga nan garin Kamure, don zangon ka ta local gami.
To Yakubu, muna jin ka.
Yawa. A farko ni na ra'ayi sun nuna jin daɗi ne game da gwamnatin APC na take tafe da gudanar da aikin ta. Karin kuɗin mallan ni ya mun daidai.
Me yasa ka ce haka?
Eh, kuma na goyon ba ɗai. Yawa, dalili kuwa shi ne. A muka zaɓa ma kanmu. Kowa sai rajiya ta za ta yi zuba. Tun kailo APC na farko a ƙasar nan bai kamata ta kuma dawo mulki ba. Amma tun da mun ji mun gani mun nace mun ce sai su, kuma cika ba. Mu yanzu ga mulki yake mana daɗi. a cikin daɗin PDP na aiki mai kyau, an zance ba su iya ba mu kore ta.
To, mun gode Yakubu daga jihar Kaduna, yanzu za mu leƙa jihar Katsina. Waye a kan layi?
Salamu alaikum, Muhammad Hatizu, abin da barka da dare.
Yawa, barka ka dai, na gajiya.
Ba gajiya fa, sunana Ashiru, ina kiran ka daga Katsina, kurfi lokar gana.
To, muna jin ka.
Eh lalle yo duma rana ta mu ko mu bayyana ra'ayoyinmu abin da ke damun mu ko
eh kware da gaske
eh gaskiya ne zan yi magana ne akan karin man fetur din nan da aka yi fanan nan kuma abin da ke damun hukumomin nan namu na Najeriya mallam Hatibu Babalu sai shi gaban kamfani gaban NNPC da su har wai kudin mai wai ba tare da sanin shugaban kasa ba wai fadar shugaban kasa ta fito wai tana gaya kuma yan kasa wai shi ba da sanin su aka tara kudin mai ba kudin kasa ce muke fito wannan wai tana jagoranci a kai wai za a yi abu cikin kasa karkashin jagorancin ta wai ba a tawar ta kawai su san an kara kudin mai ba ba su san an kara ba da suka san kara sai su kira su ji dalilin ne aka kara kudin mai.
To, mun gode yanzu za mu je jihar Plateau. Waye a kan layi?
Hello,
muna jin ka. Da wa muke magana?
Sokoto. Kwara.
To, muna jin ka.
Daga Kwara.
To, muna jin ka daga Kwara. Dan mutan Kwara za mu ce kokwa. To, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina sunana dai Bello Garba Dinawa a kala-kala daga nan Kwara. To, ra'ayina shi ne dangane da a ƙaramin minista da kuma sauran harsoshin da suka isa a tarkwato. To, gaskiya idan muka duba wannan ba wani tasiri wanda zuwansu ya yi. Dai idan za su tare zuwa, ya kamata a ce inda an da matsala irin sabon birni hakan gara ƙauyukan ta da mai lalle. Da sama ya shi ne ya kamata a ce sun tare sakwato ma a kowanne a sakwato inda ma musan matsalar da ke faruwa gabacin sakwatowa wannan shi ne ra'ayina mai magana Bello Garba a Dina sakwatar Najeriya daga nan Kwara. Nagode biyu.
To, mun gode Bello. Yanzu za mu je jihar Katsina. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum, suna Rabi Shehu a Kaifira da Katsina.
To, muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Ina magana ne kan maganar ƙarin ministan tsaro da ya tare a Sokoto. Ya kamata a ce ba Sokoto kaɗai ba, ya kamata a ce a buɗe azan har Katsina saboda matsalar tsaron ba wata tsaya a bane a Sokoto kaɗai. Ya kamata a ce kika ce ina ne wannan a Sokoto.
To, da fatan hukumomin Najeriya sun ji wannan kira naka da kai. Yanzu za mu leƙa jihar Plateau. Waye a kan layi?
Kana tare da Buhari Alhaji Audu Lagos daga nan kuwa Kwanfan Plateau State.
To, muna jin ka Buhari.
To, a gaskiya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai talakawan Najeriya mun shiga uku inda kasashen waje za su kawo mana ɗauki gaskiya muna bukata. Domin irin rayuwar da muke ciki musamman kamar mun da muke karkara mu muke ganin abin da yake faruwa. A gaskiya za ka fita ka gan mu tsohuwa tana fama tana neman abin da za ta yi. Babu saboda maganar mai dan Allah dan Annabi shugabanninmu ku ci tsoron Allah ku taimake mu a Najeriya gaskiya mun kai wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To, masu sauraro, mun gode da kasancewa da mu. Sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu za ku sake kirawa mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. To, madalla kafin mu karkare shirin ga labarin duniya amma a takaice.
Sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wata mata ba amurkiya a yau Juma'a a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falastinawa da 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan suka yi a cewar wani da ya shaida lamarin Fuad Nafa, daraktan asibitin Rafidiya da ke birnin Nablus a yankin yamma da kogin Jordan. Ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kawo matar asibiti da rauni a kai kuma a lokacin tana cikin mawuyacin hali. Mun yi ƙoƙarin ceton ranta amma abin takaici rai ya yi halinsa saboda mummunan raunin da ta samu a cewar Nafa. Mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a Sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu, a cewa ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun shekarar da ta gabata, wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewarsu. Rikicin tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakarar rundunar SDF a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jinƙai mafi muni da aka gani a duniya.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe agogon gobe Asabar, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin na Abar Ya Huce. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.